ce wannan masallaci mai albarka. Abu dai sananne a gurinmu cewa tsawon lokaci ana gina wannan masallaci ta hanyar ɗan uwa na nesa da na kusa waɗanda suke so su sanya jarinsu gurin gina ɗakin Allah da kuma makaranta da za a karantar da addini na Allah. Mutane sun yi ƙoƙari sun ba da gudunmawoyinsu, wasu da kuɗinsu, wasu da shawarwarinsu, wasu kuma da jikinsu, har Allah maɗaukakin sarki ya ba da wannan dama aka kai wannan lokaci kamar yadda zai muke gani. Bayan kammala wannan masallaci mun nemi alfarmar malaminmu kuma uba a gurinmu Dr. Kofesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Bemo, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da jikin kwana. Kan cewa a matsayinsa na uba da ya sanya wa wannan masallaci suna, malam ya ba mu zaɓi na sunaye guda uku. Akwai Masjidul Taqwa, akwai Masjidul Ridwan, akwai Masjidul Inaba. Karshe shawara ta tsaya kan cewa mu zaɓi Masjidul Inaba. Wannan shi ne sunan wannan masallaci, Masjidul Inaba, wanda muka zaɓa da zaɓin da wannan ubana mai mana Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Mun san cewa dai wannan masallaci ƙoƙari ne na ɗan uwa Barista Ishaq Adam Ishaq, Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Shi ya cafa itashi har aka samu wannan masallaci a wannan unguwa. Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mutanen unguwa da wannan masallaci da kuma karatuttukan da za a rinka gabatarwa a wannan masallaci da makaranta baki ɗaya. Kai tsaye za mu yi musanya albarka da jan hankali da tunatarwa daga bakin malaminmu kuma uba a gare mu, jagora a kan da'awa ta sunna a wannan nahiya tamu ta ƙasar Hausa da Najeriya ga baki ɗaya da Afirka ma da duniya ga baki ɗaya. Malam baya buƙatar dogon gabatarwa, sunansa kawai ya isa kowa ya yi gabatarwar da kansa. Da haka kai tsaye za mu nemi malam domin ya sanya albarka a wannan masallaci da kuma wannan majalisi da kuma wannan makaranta wanda ita ma tana kan gabar a kammala ta domin a buɗe ta. Allah maɗaukakin sarki ya yi wa malam muwafaƙa. Allah ya ƙara yalwatar irjinsa da haƙuri da mu kuma Allah ya ba mu ikon ci gaba da girmama shi da kuma biyayya gare shi da karɓar shawarwari na alheri da kullum baya gajiya yake saita mu a kansu. Allah ya furta malam bismillah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيانات الأخوانا دمك هدوء والمنبولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمشي كون الدلينا لتنا وثروة يمشي من ذهبي يومنا الشدة قوة القاعدة هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا يهدو دا أربعين دا أكو وانكم يكبيري دا بيار قوة الشدة ميلادية تدبو دي بأشرهم دي منا يوى الله سبحانه وتعالى نقوى 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 دي ديوان وانا داما من آداء كما نبهن منتي على يوم مكذا كما لونا مسلاتي كما ذا شهر يوم وبنجي سبحانه وتعالى يا هدى ما أولنا مولي دون منفار إبادة أتكي وانا مسلاتي من البركة كما لهم القوة لأيضا أتكي من يسدي بالضبط من فرن هليك تردن أدم دماء الجنو غباتا يتشي بوتر الله الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه ولا يتشي من فرسا أمور مؤبايا كفادو ولا أبدا مكيني دو نفع إتاشي دو تكذبا كذبا دمكي فاما دو إتعلى الله منا ينسري دين كوي تتيم كامنا مؤثر دولنا أيكي كوانا قايا دو بنجي سبحانه وتعالى يهل تشي مصرور إتا هو من يديني باشيني من فربا بوتر الله يتشي من فرب كما كمريد أكسني باين كلمة شهادة باين كلمة التوحيد باب وتا بوتا للأن أدم يتكيني تكي دا جرمة دا درجة دا مطعي بباء أقول الله كما وكلا باين كلمة شهادة تتكين بوتر دا بكي والله سبحانه وتعالى وكنا مسلمين في دكا صلى إذا تكنا صلى قوى كما يدعو كثني أنا إذا تكون غلا رندا أتي كي إوادو من نتا سوني مسلاتين المسلم كي بك إلا صلى تكامتا تقولين صلى كني مسلاتين كني أما أقول غلا إذا كي إوانا مسمى domin ya zanto alama ce ta wannan ibada mai girman gaske shine masallaci za mu ga tarihin maiki sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa wannan shine abu na farko mafi muhimmanci a cikin tarihin rayuwar musulmi samar da gurin da za su yi wannan ibada wanda take da girman gaske lokacin da ya hijira zuwa Madina ya tsaya a Quba a cikin kabilar da ake kira Banu Auf inda ya zauna a cikinsu tsawon kwana 14 sati biyu a wannan lokacin bai bar su ba sai da aka samar da masallacin Quba sai da aka gina masallacin Quba shine farkon masallacin da aka gina a musulunci a bisa tsoron Allah da neman yardarsa awwal masjid al-ussisa ala taqwa shine masallacin Quba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama gina wannan masallacin sannan sai ya aika wa mutanen Banu Najjar wanda su ne dangin mahaifiyarsa suka zo suka tarye shi har ya shiga cikin garin Madina har zuwa inda taguwarsa ta fara inda taguwarsa ta suta bin ta dulkusa to anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin sunnar ta dukkan masaukin da ya fara sauka to abin da yake fara yi shine ya salla raka'a saboda ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a wannan gurin raka'a biyu sannan sai ya ce wa waɗannan dangin mahaifin nan nasu mahaifiyarsa sai ya ce da su sami nuni يا بني النجار ثامنوني في حائطكم ya ku bari najar ku ga mun kudin wannan gonakin naku annabi zai tsaye su domin gina masallacin sa suka ce ya rasulullahi wadannan gonakin babu abin da muke nema da su sai yardar Allah ba mu neman wani ya ba mu wani lada don haka ga sunan ka karba abin da duk kaga ya kamata kai a cikin su annabi ya ce a'a ba zan karba ba sai an ga mun kudin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya kudin wadannan gonaki daga lokacin ya fara gina masallacin sa wanda shi ne masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da ke birnin Madina aka hadu duk sahabbai da suke gurin mutanen Makka da mutanen Madina aka yi ta aiki ba dare ba rana har sai da aka kammala gina to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina gidajen matansa to kaga wannan yana nuna maka cewa samar da masallaci cikin al'umma wani abu ne babba gagarumi shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hijira su ne shi ne aikin sa na farko samar da masallacin Quba sannan kuma samar da masallacin sa da yake Madina to zamu ga alqur'ani cike yake da nuna mana girman sha'anin masallaci girman sha'anin masallaci Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وبجد ديما قنا الحكي شوى شيني حكيا الله نور السماوات والأرض شيني حكيا ثمر كسا حكيا ديكي حكا كذوش يرموني تسيزو لو أنك آيرك في بيوت وأنك حكيكم هنا شكم وسجد أجيب wasu dakuna su ne masallatai hasken da Allah yake haskaka sammai da ƙasa da su yake haskaka zuciyar mu'mini to yana kasancewa a cikin masallatai ne ai hada an-nuru fi buyutin azina Allahu an turfa gidajen ko dakunan da ubangiji subhanahu wataala ya yi umarni a ɗaukaka matsayinsu a gina su a kula da abin da aka gina a kula da ainihin tsaftar gurin a kula da dukkan wani abin da ya danganci wannan guri ba don komai ba saboda a ambaci sunan Allah a cikin wannan guri ubangiji ya yabi waɗanda suke zuzzumtar masallatai yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah waɗanda suke tasbihi a cikinsa mazaje ne ba dare ba rana bil ghudwi da safe da yamma mazaje ne wanda la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah kasuwanci da saye da sayarwa ba sa shagaltar da su da ambaton Allah haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi waɗanda suke tsayawa don kula da masallaci don bautar Allah a ciki shi yasa za mu ga ubangiji a wani guri yana cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يتي كوي ما سلايا مثلاتي مثلاتا الله سوني وند يي إيماني لأ الله يي إيماني دلالا لاهرا يتأيب دسلا يباد زكاة بيجد أرمكو وبسي الله التي تبت وقت النسنة بلتشكين شبيريوب ubangiji ya yabi waɗanda suke raya masallatai shi yasa dukkan wani wanda ka gan shi yana kula da sha'anin masallaci kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa ya ce to ka kyautata masa zato duk wanda ka gan shi yana raya masallaci ma'ana yana kula da sha'anin masallaci ya ce to ka kyautata masa zato ba don kuma saboda Allah ya yabe shi ya ce su ne waɗanda suke raya masallaci su ne suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar lahira suka yi tsaye da sallah suke ba da zakka wasu malamai suka ce hikimar faɗar ba da zakka a nan saboda a masallatai a masallaci ne ake haɗuwa da masu shi da marasa shi ake gane wanda yake da bukata cikin al'umma, ake kuma gane wanda yake da hali zai iya fitar da zakka. Saboda haka in lokacin zakka ta yi, a karba daga gurin wanda aka san shi yana da halin fitar da ita, a ba ma waɗanda aka san su suna da bukata. Saboda haka masallaci yana haɗa mutane, ta haka ne ake sanin wane ne ya cancanci ya ba da zakka a karba daga wajensa, wane ne kuma ya cancanci a bawa. Saka ciki wani yana da cikin hikimar faɗin ambaton zakka a yayin da ake maganar masallaci. Kaga wacan aya ma cikin suratul Nur sai da ta ambaci zakka. يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تصور هذا وان الذي راي مثلا باب شكا وان النافع مشيلا لما أبنجي سبحانه وتعالى شوى وثم مؤمنين يقومون من قرآن الله لي با ما وان دي تجير قروس الله شيئتا منذ صلى الله عليه وسلم جاء أنبتشي متاني guda bakwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a cikin inuwar al'arshin sa ranar da babu inuwa sai tashi. A cikin hadisin da Abu Huraira ya rubuto a cikin Sahih Bukhari da Muslim, a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid idza kharaja minhu hatta ya'ud ilayhi. Da mutumin da zuciyarsa kullun tana tsanfare da masallaci, in ya fita ba zai samu nutsuwa ba sai ya kuma komowa. Annabi ya ambace shi cikin mutane guda bakwai waɗanda za su samu tagomashin inuwar al'arshi ranar da kowa yake neman inuwa, ranar da kowa zai nemi inuwa ya rasa, in ba wanda Allah ya nufa shi da shigar wannan inuwa ta shi ba. Wannan yana nuna maka girman sha'anin masallaci, ta yadda mutumin da ya zan na masallaci yake samun wannan garabata. Sai sa zamu ga gurare da dama idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu wanda ya shafi wani tagomashi ko wani alheri, sai kaga an haɗu da maganar masallaci. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa, bana nuna muku abinda idan kun yi shi ba Allah zai ɗaukaka darajar ku kuma ya kankare muku kurakuranku. Sahabbai suka ce, bala ya Rasulullah, a gaya mana. Daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu, bayan ce musu isbaghul alwudu'i 'ala al-makarih wa kasratu al-khuta ila al-masajid wa intidaru as-salati ba'da as-salah kadhalikum ar-ribat kadhalikum ar-ribat kadhalikum ar-ribat. Yake cika alwala, yin alwala cikakkiya lokacin da rai baya so, wato lokacin tsananin sanyi mutum ya tsaya ya cikakkiyar alwala. Sai yake da yawan tattaki, da yawan tattaki zuwa masallaci, da yawan tattaki zuwa masallaci, sannan da jiran sallah bayan sallah. Yayin da mutum yake cikin zaune cikin masallaci ko ba lokacin sallah ba ne, to ana rubuta masa ladan wanda yake sallah har sallah ta zo kuma ne. Babu inda za ka zauna ka samu irin wannan sai a masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku yana cikin sallah, matuƙar dai jiran sallan ne ya tsare shi. Matuƙar kana zaune a masallaci kana jiran lokacin sallah ya yi a kira sallah, liman ya zo a yi iƙama a tada sallah a yi sallah, to kamar a cikin sallar take a zamanka na jiran sallar, mala'iku za su rubuta maka lada. Ba ma wanda yake samun tagomashin zama da mala'iku a koyaushe sai mutum wanda yake da zuwa masallaci. Haka ya zo hadisi sahihi a cikin Musnad Imam Ahmad, hadisin Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa waɗanda suke zama a masallaci, waɗanda suke zazzintar masallaci, yace julata'uhum al-mala'ikatu julata'uhum, mala'iku ne abokan zamansu. Idza zabu yastaqiduna, duk randa ba su gansu ba mala'iku za su ce ina wane yake da kullum yake samun shi a masallaci wa idza maridu aduhu in aka ji ba su da lafiya za su je su dubo su dubo su sannan ce wa idza kanu fi hajatin a'amahu idan kuma suna da wata bukata mala'ikun za su taimaka musu haka mutumin da yake zama a masallaci to yana da wannan tagomashin na kasancewarsa abokin mala'iku inda ya lalace masallaci to mala'iku suna tare da shi duk sanda da su gan shi su ce ina wani idan ba shi da lafiya ne za su dubo shi idan kuma wata bukata ce ta hana shi zuwa masallacin za su taimaka masa da addu'a har bukatar ta tafiya babu inda za ka zanto kana zama kana samun wannan tagomashin shi cikin masallaci النبي صلى الله عليه وسلم يتجبر اتشوى جريس الملائكة جريس المسجد على ختال ثلاثة وتمتمن بيتي زماء مسلاتي ينا ثامو الهيل إلقو ونبك يكي زمت المسلاتي النبي صلى الله عليه وسلم يكي كان تكروا دا الهيل إلقو يكي أخي المستفادي ko dai ubangiji subhanahu wataala ya hada shi da wani dan uwa na kware da zai rika amfana da shi a masallaci shi zuwar ka masallaci da zama masallaci wata rana sai ka hadu da wani yana da abin da zaka amfana da shi musamman abin da ya shafi harkar karatu na addini yace au kalimatin muhkama ko kuma yaji wata kalma wata magana wacce take cike da hikima idan ya zo to masallaci ne da akan tsaya a yi karantarwa a cikinsa to inda mutum yana da zuciyar gurin karatu a nan masallacin to zai rika jin kalmomi zai rika jin wa'azi waɗanda suke cike da hikima annabi yake aw rahmatin muntazara ko kuma wata rahama da zai jira zuwanta babu inda za ka samu wannan sai a masallaci shekaru ga masallaci ba karamin guri ba ne kuma abu ne da idan da muminai sun san da musulmi sun san muhimmancinsa to ba za su yi kasa a gurwa wajen ba da gudunmawa a cikin sha'anin masallaci ɗakin Allah ne shi ne khairu li sa'il ard nabi na ce khairu li sa'il ard masajiduha wa sharru li sa'il ard aswaquha inda ya fi ko'ina alhairi a bayan ƙasa masallaci domin nan ne ake cin kasuwan lahira inda ya fi ko'ina sharri su ne kasuwanni domin nan ne komai a ciki akwai halal akwai haram akwai halal akwai ciniki na gaskiya na halal akwai na riba akwai cutarwa akwai amfanuwa na ƙwarai suna nan na banza suna nan kowa zai tara kuma abinda ake yi kasuwar duniya ake ci amma masallaci kasuwar lahira ne shi yasa aka hana mutum ya zo ma yana sayar da bukatarsa a cikin masallaci da yake duk wanda ko ga yana talla a cikin masallaci ku ce kada Allah ya ba ka riba Allah ya sa ka yi muguwar faduwa saboda fa innal masajida la tunna li zalik ba a gina masallaci don wannan ba haka wanda zai zo masallaci to ya kakkaɓa zuciyarsa daga dukkan wani abu in ba Allah ba kada ka zo masallaci ka zauna amma da wayarka ba abinda kake yi sai harkar ciniki ga ka a masallaci amma kuma zuciyarka tana kasuwa kana waya kana faɗar abin nan kaza ka sayar baka sayar ba a ƙara maka a rage maka a yi kaza aikin kake nan to kaga wannan kawai ka shigo masallaci ne don ka sha inuwa ko ka sha fanka amma ba ka shigo ba ne don ka samu zama da mala'iku su yi maka addu'a ka nemi gafarar Allah kai kuma ga wani mutum ba zai amfana da zamansa a cikin masallaci da haka ba inda zai nuna muku muhimmancin masallaci da kula da shi hadisin da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah suka fitar hadisin matar da take kula da masallaci take share masallaci to duk wani datti da ta gani a masallaci sai kai kokarin ka dauke shi aikin ta kenan mutane ba su dauke ta wani abu ba musamman ba ana ce baiwa ce bakar fata na haka lokacin da ta rasu da daddare ne sabai sai suka ce bai kamata a je a gaya wa annabi a wannan lokacin ba sai suka yi mata jana'iza aka je aka binne ta a shi ma aiki sallallahu alaihi wasallam yana kula da wannan aikin da take bai ga baya ga ta sai tambaya ina take sai suka ce ai ta rasu annabi ya faɗa yake halla azantumun me yasa ba ku sanar da ni ba ku nuna min ina kabarin ta yake aka nuna masa ya je masa sallah wannan yake nuna cewa sha'aninta da girma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya ga wani yankan ya tofa a bangon masallaci ran annabi ya baci fuskar sa sai ta yi ja idan ta yi ja nan take wata mata ba an sare ya ta tashi ta koyi ta samu turare ta sa a gurin annabi ya ce mai ta ma ahsana hada wannan abu da kike yayi matakar kyau ne ce kaki a zubar a cikin masallaci babban laifi ne kafara ta shine binne shi a wancan lokacin kun sani masallatai a lalayi ne kawai ba koshin kuɗa ce to irin waɗannan hadisai duk suna nuna maka sha'anin masallaci shi yasa ya zo hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Dawud Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya take cewa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam ببناء المساجد في الدور وان تطيب وان تنظف وتطيب النبي يؤمر من شيء واجب وتؤمر تؤسام اجينا مسلاتي اقول سنة اجينا مسلاتي انت باشي في نبع نجمع اقول لي شيء اقول لي اغتسى كما ارقى ساعة تتراني سورة المسلاتي انا سنقلها وانش انا سنقلها لأغتسى اين نظام غشيوة masallaci da ake ginawa suna da buƙatu da yawa duk abin da gidanka yake buƙata masallaci yana buƙata har da ƙari don na san gidanka ba buƙata amfulfaya amma masallaci yana buƙata amfulfaya ila gidanka AC ɗaya mita 20 ka masallaci ke an sa isassun AC an sa isassun kafe to yana da kyau a kula da wannan malamai suka ce yana daga cikin ɗaukaka sha'anin masallacin da Allah ya ce fi buyutin azinallahu an turfa yana daga cikin raf'ul buyutillah shine kula da tsaftarsu kula da gyaransu dukkan wani abin da ya kamata a yi a yi sayyidina Usman yana daga cikin waɗanda suka kashe wa suka kashe kuɗinsu akan sha'anin musulunci daga ciki har da masallaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a fada da shi masallaci aka tsayi wato gidaje ko filayen da suke kusa da shi a fada da sai na Usman ya kawo kudin sa ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna da kudin sa ce ma zarra Usman ma amila ba daga yau duk abin da zai yi da zai shi ba lokacin khalifancin sa ma ya kara fada da masallaci ya ruwaito yake saboda naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu mithluhu fil janna wani duk ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa kutan kucin sa aljanna wasu malami da suka dubi kalmar misliya suka ce to gwajin yadda ka kawata shi ka gyara shi haka kai ma Allah zai gyara maka naka in ka yi shi dan bijiyar da jari sai ma sai Allah ya baka gidan da jari da jari in ka kula lamba to kai ma ubangiji sai ya maka irin wannan to ala ayi halin ubangiji subhanahu wataala yana dindin kalada dukkan wani abin da aka danganta shi zuwa ga Allah to girman sa ya kai girma kaskanta ta cewa in ka yi ɗan ƙarami to kai ma gidan naka ɗan ƙarami ya faɗin wannan masallaci ya faɗin aljanna a ubangiji yana ninnin kalada man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha Allah zai ninnin ka maka abin da kai ubangiji yakan ninnin ka ninkin ba iyaka. To wannan yana da cikin abin da ya kamata mu kula da shi. Galibi akan gina masallaci, to amma kuma tsayawa a kula da shi sai ka ga ta yi wahala. Sannan mu sani wannan ba aikin mutum ɗaya ba ne. Tana yiwuwa a samu masallaci mutum ɗaya ya tsaya an gina shi, to amma wajen kula da shi aiki ne na kowa da kowa. Mu ya kamata mu fi kowa sanin muhimmancin masallaci. Mu musulmi mu ya kamata mu fi kowa sanin gurin ibada, muhimmancin gurin ibada. Domin aikin da muke a cikinsa aiki ne mai girman gaske ce sallah. A ɗannan ne kake ganawa da Ubangijinka. Babu abin da za ka yi ka samu ganawa da Allah kai da shi ka faɗa ya faɗa. Ku yi magana da Allah sai a cikin sallah. Sallan nan kuma a cikin masallaci muka fahimta. To kaga ashe idan ya zanto shi ne gurin ganawarka da Ubangijinka, ya kamata ya zanto ka kula da wannan kai kanka ka inganta shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa khudhu zinatakum inda kulli masjid, ku yi ado yayin kowace sallah. An yi amfani da masjid ana nufin don sallah takan kunshi sujjada kuma takan kasance a masallaci sau tari. To aka ce ka yi ado, inna allaha ahaqqu an yutazayyana lahu, idan har za ka yi wa matarka kwalliya ko ka yi wa abokanka kwalliya ko in za ka yi ɗaurin aure ka yi kwalliya ko in za ka biki ko in za ka zance, to Allah shi ne ahaqqu da za ka yi wa kwalliya. Ahaqqu an yutazayyana lahu. Haka nan gurin da muke ibada shi ma yana da kyau mu gyara shi, mu tsaftace shi, mu sa masa turare. Dukkan wani abin da muka gani ana masallata suna da buƙatar su yi ƙoƙari, a cikin ƙoƙari ya zanto an samar da shi. Yana daga cikin fahimtar wasu in suka taimaki masallaci gani suke kamar sun taimaki liman. Yana ake liman aka taimakawa. Sai kaɗa mutumar nan ya matsa mana ran nan ya ce mu tsoho da duma yanzu ya kuma ya ce wa abokantar ya ta lalace a taimaka gani ake ce ake taimakawa shi kuli ban da kai da shi duk ɗaya kuke a gurin Allah wanda ya fi tsayawa ya tsaye da sallar da yadda aka ce a yi ta shi ya fi lada shi ya fi kusanci da Allah. Sai kai sallah da liman ka fi shi lada, ba shi raɗi ba ne da yana limamin ka fi ka lada a sallah. Gwargwadon yadda ka kula da nutsuwarka a sallah da kula da rukunanta da mustahabbanta da sauran abubuwan da aka gwargwadon yadda za ka samu lada a gurin Ubangiji. To in ya zanto nutsuwarka ta fi ta liman ka fi shi samun lada. Saboda dukkaninku kuna wata ibada ne tare wanda kowa kuma yana ƙoƙarin ya samu ladansa. To san menene in an ce wani abu ya lalace liman dai shi shugaba ne, don haka shi shugaba shi yake wucewa gaba. Ba zai yiwu a ce a guri babu shugabanci ba, dole kuma in aka ce za a samu shugabanci a masallaci turo liman ya zama shi ne na farko wanda ka yarje masa ya ja ka a cikin sha'anin ibadarka. Ma ibada irin wannan kaga ba za ka iya ba shi shugabanci kuma a cikin sha'anin rayuwarka. To wasu suna zaton cewa taimakon masallaci taimakon liman ne, wanda wannan fahimta ce gurguwa mara kan gado mara tushe. Shi masallaci kanka ta taimaka wa rayuwan ba, shi liman watakila ma sai dai kai masa addu'a kai masa godiya ya zanto sanadiyar sa ka ka samu wannan alherin. Inda ya kewaye ka ya samu wasu sun yi shi kenan kai ya wuce ka, amma ya shigo da kai don kai tarayya a cikin aikin alkhairi. To kaga bai kamata ka rage jin haushinsa ba cewa ya matsa maka da wani abu, ya ga cewa kana da alkhairi ne tare da kai, ya zai maka kyakkyawan zato kana cikin waɗanda Allah ce inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, kana cikin waɗanda Allah ya yarda su cewa su ne suke raya masallatai yana wani. Saboda kaga a shi kamata ya kai masa addu'a, kai masa kyakkyawar addu'a, kai masa godiya a kan wannan. Har kullum ina takaici in ga waɗanda suke da sana'ar hannu ko electrician ne shi ko lamba ne ko ya iya aikin gini a ce ga wani abu na masallaci ya taso ila ma a gurin yake salla in aka nemi yanzu ya bada gudunmawa sai ta ga tsadar da zai yi wa wani a gidansa wato tsadar da zai a masallaci na kudin aikin yafi wanda zai ma wani a gidansa kaga ana ciniki da shi yana karkada kai shi ya yi kaɗa da Allah ka taimaka ban ɗakunan mu ne abin nan suka karkare famfuna ko a gyara mana sai kaga ana tsada da shi yana kawar da kai ko a biya shi rena shi mai da kuɗin da zai taimaka wajen aikin ginin masallacin amma kuma yana da wani abin da masallacin yake bukata wanda ya ƙware ne maimakon ya zo ya ba da gudunmawarsa a nan sai yake ganin ba sai ya yi ba wannan gara ɓatar shi ba zai neme ta ba ina ganin abu ne mai kyau a ce duk unguwa da ake da masallacin masu sana'ar hannu waɗanda suke sana'ar plumbing ko suke electricians ne ko wasu sana'a dai da masallacin da zasu bukata ku yi ƙungiya ku ce wa masallacin nan dan Allah in wani abu ya taso wani aiki mu ba za mu iya sayo kayan aikin ba amma ku sayo ku aje mana za mu zo mu yi aikin fi sabilillah ba ka jin cewa ka yi tarayya da waɗanda suke kula da masallacin nan wajen lada ka san cewa irin girman lafiyar da za ka samu ka san irin albarkar da Allah zai sa cikin sana'ar taka amma wallahi wani lokaci sai ka ɗauko wanda ba musulmi ba ka ba shi aikin masallaci ya ce ai wannan ɗakin bauta ne saboda ka shi ma zai sa contribution ɗinsa ce arni ne kuma yayin da za ka ɗauko wani musulmi amma ka ga cewa kuna wani ja'in ja da shi akan farashi ko yanzu ya baka wani aiki na banza sai kuma ka ɗauko wani arni ka zo ka sa shi aikin kuma sai kuma yana zagi mu ga mu ba za mu alheri ya zo ba za a samu a ciki ba to na farko ka sani cewa ba haramun ba ne ka ɗauko wanda ba musulmi zai maka aiki in ya zanto shi ya iya aikin ko shi ya fi iya ba to ballantana kuma in ka fahimci shi wannan musulman ma cutar ku ne to dole ne sai mun gane wannan aƙida Allah bai hore maka dukiyar da za ka ba da taka gudunmawar ba to amma ya hore maka wata sana'a wanda da ita za ka iya samun lahira kuma to dan mene ne kai ma ba za ka shigo ba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam farko da muka yi magana duk sahabbai ne suka gina shi ba wani wanda ya karɓi kuka ba suna gina shi suna rera wani rajis Allahumma la khaira illa khairul akhirah wallahumma fansir al ansar fa'fir lil ansar wal muhajira ya Allah babu wani alkhairi in ba alkhairin lahira ba ya Allah ka gafarta wa mutanen Madina da mutanen da suke hijira haka suke yin fadar wannan suna daukan bulo kowa na daukan bulo annabi bi yake dauka kowa dauki dai shi tubali bi yake dauka haka suka yi wannan aiki ba wani wanda aka ce an biya shi to dan menene ba za mu koyi ta haka ba inda ake za mu haka masallacin ba za su zauna shi kaca kaca ba ku da kanku in kuka samu wata ɗan karamar ƙungiyar ta ƙungiya ta masu aikin wuta ko masu aikin ruwa ku da kanku za ku iya bin masallacin ku ga waɗanne ne suke da buƙatar gyara sai ku kira kwamitin masallacin ku ce to mu za mu zo mu gyara fi sabilillah ba mu da kuɗin da za mu iso kayan gyara amma ga lissafi ku sayo kayan mu za mu zo mu fi sabilillah wanda duk suka yi haka su ga irin albarkar da Allah zai sa wa sana'ar ta su sai sun yi mamaki to amma idan kwakwalwa ta toshe basira ta tafi shedan ya yi aiki akan mutum sai ya ga cewa ga hanyar alheri ta a gabansa amma shedan ya kadar da shi ya kasa binta fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya karbi wannan aiki daga waɗanda suka yi shi da shi dan uwanmu barista sheikh Ishaq Adam Ishaq wanda ya tsaya ya ga cewa har an fara an kai wannan aiki ƙarshe an gama har an zo gashi ana buɗe shi kuma an fara ibada a cikinsa Allah ya saka masa da alkhairi ya saka ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen wannan aiki da alkhairi dukkan waɗanda suke taimakawa da kunan ubangiji a ko ina suke ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wasu lada Allah ya sa musu shi a cikin mizani ubangiji ya gina musu fiye da abin da suka gina ubangiji ya sanya musu shi a cikin ayyukansu na ƙwarai da za su haskaka musu makwancinsu a cikin kabari da za su zama musu alwalar taimakewa a rayuwarsu ta barzan za su zama musu kadarkon samun aljanna a lahira mu kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ƙarfin gwiwa sama ga cewa mun ci gaba da taimakawa Allah wajen raya wuraren ibadarsa wajen da mutum zai samu ya gana da ubangijinsa cikin nutsuwa ubangiji ya ba mu ikon yin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu na alkhairi gaba ɗaya abubuwan da suka ƙarfinmu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya iya mana su damuwar da take damunmu a ƙasan nan na rashin kwanciyar hankali da tashe-tashen hankula da zubar da jini da satar mutane da ake kai da hana mutane takas da ake yi da kashe-kashe ubangiji ka kawo mana sauƙinsa Allah ka kawo mana sauƙinsa Allah ka iya mana rage da ƙarfinmu Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu sauran ƙasashen musulmi zaman lafiya wannan rikita-rikita ta siyasa da muka shiga ubangiji ya sa mu fita lafiya Allah ka yi ba mu shugabanni na gari waɗanda suka san mutuncin kansu suka san kimar abin da ubangiji subhanahu wata'ala zai ba su da girmansa waɗanda suke jin tsoron tsayuwarsu gaban ubangiji ranar gobe kiyama waɗanda suke masu kausayin al'ummar su masu tsirin talakawansu kuma Allah ya ba mu haƙuri da juriya Allah ya ba mu haƙuri da juriya su gaba da musu kyakkyawan addu'o'i na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana ƙasan da ba mu arziki da amfani sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara rayuwa da barka Allah ya kara wa malam lafiya da kafar rai don mu ci gaba da amfana da wannan ajiya ta ilimi da Allah madaukakin sarki ya azurta malam da shi babu shakka a wannan dan zaman lokaci na san idan aka ce ka lissafi ko ka rubuce adadin hadisan adadin kawai ba lafazin hadisin ba a ce hadisi guda ta bane an haɗa ka da shi mun ji yadda aka yi ruwan hadisai tare da azuminsu da inda suke Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi to a gurguje kasancewar yadda malam ya ba da lokacinsa duk da yadda lokacin yake da tsada musamman ayyukan da yake gabansa na rubuce-rubuce da aiki da aka tsora masa a jami'a da kuma ayyuka ne na harkar da'awa amma ya ba da lokacinsa ya zo ya ziyarci wannan masallaci ya buɗe shi kuma ya yi wannan nasiha mai albarka zan nemi ɗan uwa Dr. Aliyu Yunus Muhammad babban limamin masallacin Juma'a na Usman bin Affan da ke kofar gadon ɗaya domin ya yi godiya da bala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمني والله تعالى قوديا دي نئم تامدا نئم ومن سمتيوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها مو أولا قري نكنو ni dai khususan gaskiya kullun a raina ina ji a do arewacin Najeriya gaskiya ban sani ba duk da cewa ba nan aka haife ni ba amma kuma ina ji a raina ba zan iya zama a wani waje fiye da Kano ba gaskiya saboda jawin Kano ya mun gaskiya wato sha'anin karatu da ilimi da ilmantarwa wato duk wanda ya zo Kano gaskiya ba zai iya barin Kano ba saboda alherin da Allah ya sanya a cikin ni dai ba kasuwa nake zuwa ba amma yan kasuwa su ko za ce ai ko dan kasuwa ba a bar Kano ba ni kuma ko dan karatu wallahi ni'imar ilimi da karatu da ake da shi a Kano da fadakarwa babu ranar da za a ce rana ta fito ta fadi baka samu wani majalisi na fadakarwa babu shi ina gani duk arewacin Najeriya babu inda ake da wannan ni'ima malaman mu kuma suna kokari ba sa gajiya ba kamar yadda dan uwa ya faɗa mallam duk mun san mu almajirai sha'anin nauye nauyen rubuce rubuce da karance karance amma duk da haka suna hakuri su baro ayyuka masu yawa dan ƙara mana ƙwarin gwiwa da kuma shajja'a mu wannan abu ne wanda muke murna ƙwarai mu ne musu godiya Allah ya saka mu da alkhairi Allah ta'ala ya faranta mana ciki da tsawon ransu da kuma lafiya mai albarka dan a ci gaba da fadakar da al'umma da karantar da ita kuma ba abin da zamu ce Allah ce godiya mu ahlus sunna ko iya wannan dama dai Ibn Taymiyyah ya faɗa ko ta aljannar da in baka shige ta a duniya ba za ka shige ta a lahira ba wannan ita ce wannan da aka muka same ta anan ka ji wani dadi wallahi ina baka ji dadin da nake ji ba masallatan mu duk inda ka je zaka ga waje ne mai wato wanda zaka yi nutsuwa ka samu nutsuwa ka yi ibada ko iya wannan ba karamin ni'ima bace kuma alhamdulillahi muna da ƴan uwa masu kokari gaskiya a nan jihar Kano muna da ƴan uwa wanda suke Allah ya musu albarka wajen juriya wajen hidimtawa addini duk da cewa ana kukan cewa kadan ake amma ba laifi ana yi gaskiya ana kwatantawa masallatan mu in ka gani wallahi zaka faranta Allah zaka ranka zai farin ciki muna da masallaci a nan kuntau inda nake wallahi wani mutum a cikin leda 900 ya kawo aka mika min bayan isha'i yace a gyara masallaci wallahi mala 900 cash kuma wallahi ba ni naje nace masa aka ba kawai da yazo duba yace ai ko ya kamata a gyara masallaci wallahi mala banda wannan a wannan dan gyare gyaran da aka yi a masallaci wani ya bada 200 duk wani ya bamu tile muka har muka abin nan kaga akwai sha'awar ayi hidimar kuma wannan abu ne wanda yake gaskiya abin alfahari abin murna Allah ya dada mana irin su kuma ya mayar musu da gurbi kuma malaman mu da suke hakuri suke ci gaba da shajja'a mu da ba mu ƙwarin gwiwa mu ne musu addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka mu da alkhairi mallam yana daga cikin malaman mu da suke hidima ta da'awa wanda ba dare ba rana kamar yadda muka sani muna godiya kuma Allah ya kawo ni'ima wannan unguwa mutanen unguwa ya kamata su yi wa Allah godiya sannan kuma su gode wa dan uwa da ya musu wannan hidima duk inda aka gani mu almajirai dama wannan shine jarin masallaci da islamiya ƴaƴan musulmi su yi karatu iyaye da abin nan su yi sallah wannan ba karamin ni'ima bace ya kamata su yi godiya kuma abin da malam ya faɗa su yi su aka yi wa su ya kamata su yi yanzu an gama na waje ya gama aikin ya rage na wanda zai amfana shi kuma ya ba tashi gudunmuwar wani dan uwa yake kira yake gaya min da Allah wai a wani masallaci da muke zuwa yace da Allah wai in gaya ku miki da Allah wai a daina wai suna tilastawa wai da asuba a yi sallah sai a tashi abu kowa da hula a ce yace da Allah wai gaya shugaba ku miki a daina yin haka saboda ana takura wai wai aka masa hula shi sai yace yadda zai wato dole sai ya sake da wani abu to in baka saba wa zai gyara wa masallaci su ba suke sallah wallahi mallam yanzu ya sami ruwa yace wai da Allah in gaya shugaba wai hakan wai shi yana kuntata masa wai ta yaya za a bu kowa a ce sai an sabo hula ya sabo ai ba dole ba ne wallahi aka yace to waye ke yi sallar a masallaci kai ma kake yi kowa kake so izo i gyara ma kai za ka yi wa kanka hidima an riga an gama maka ragowa kai za ka yi fi sabilillahi ba daidai ba ne kai kana sallah ka ce wani daga wani waje ya zo gyara ma to mutane ya kamata su hidimta wa masallaci tunda an musu asali ragowar gyarawa sharewa nasu ne bai kamata a ce suna kyale masallaci kira wai sai an share musu suna a waje ba wannan kuskure ne wannan kuma matsalar da muke fuskanta a masallatan mu kenan shi dai ba zai kawo wanda zai ba shi yana da yaya matasa 2, 3, 4, 5 ba zai sako su gaba a ce a kawo mu je mu gyara masallaci ba a in yazo sai ya tsaya a can sai ya ce wai ba a share masallaci ba to wa zai share ma abin da malam ya faɗa shine mutane su rika tuna abin da ya kamata su yi akwai abin da ya kamata an san duk wanda ya san abin nan ya san me ya kamata yi banda falalar da ke cikin irin wannan ya kamata mutane su kuma su dage wajen taimaka masallatai na unguwannin su yi hidima tsabtace masallatai kawo kayan bukata ba sai liman ya kaskancin cewa sai an yi ta faɗa alasika sai ana yau da hula ina ga ba daidai bane duk wanda Allah ya hore wai zo masallaci ya ga me za a yi kamar yadda malam ya faɗa a nan inda muke malam kan famfo tara ne amma yanzu guda 3 ne ni abinda nace duk wanda ya karya bazan kuma sa wani ba sai in ce a toshe a ƙarshe duk a toshe tara wallahi malam akwai kan famfo kowanne ɗaya 1,200 muka siya amma wallahi bai sati biyu ba aka lalata su kuma wai so suke a kuma gyara kuma wallahi malam mutanen da suke zuwa masallacin akwai wanda zai iya gina masallacin amma ba za su iya gyara kan famfo ba sai nace to shikenan in ya abinda duk wanda ya karya a toshe a ƙarshe kowa zai iya alwala a gida ko a wani waje wallahi haka muka yi to wa zai musu hidimar fi sabilillahi ko ya kamata duk abin da ka gani ka gyara wai sai an gaya wa mutane sai liman yayi ta fada mallam ya ce an fada sai kaga mutane suna ta nuna damuwa to in ba kai ba wa zai ma shi liman ai yayi maka komai ya maka komai ragowa kai kuma ka bada gudunmuwa in kaga masallaci ya abin nan kirawo ƴaƴanka kirawo ƴaƴan makota a zo a share masallaci in wani abu ya baci kana da iko in baka da iko samu wani ya kamata a gyara haka ya kamata mu kula da masallatanmu Allah ta'ala ya sanya albarka ci wannan masallaci kuma ya ba mu tsawon rai da za mu amfana da ibada a cikin irin masallatanmu ya saka malamu da alkhairi yan uwa da suka taho daga nesa Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum
malam Allah ya saka da alkhairi professor ya gama jan hankalinmu gabaki daya akan cewa kowa yana da gudunmawar da zai iya bayarwa ba wai sai ta kuɗi ba kawai ilimin da Allah ya baka ko kuma sana'ar da ka iya kuma masallaci yana da bukata zaka iya taimakawa masallaci da ita Allah ya saka wa malam da alkhairi to guri dai ina iya ganin mutane da yawa alarammoni da malaman du'at da kuma waɗanda suke ɗaliban ilimi Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi barin uzurrukansu da suka yi suka halarci wannan wuri domin taya mutanen wannan unguwa buɗe wannan masallaci mai albarka to a ƙarshe abinda za mu rufe da shi a godiya ga shi ɗan uwa a barista Ishaq Adam Isa ko in ce alaramma Ishaq Adam Isa domin barista daidai daga baya ne amma asalin shi ne Qur'anin da aka sa insha Allah shi ne zai godiya ta da baki daya kuma sai a tashi mu rufe sai a yi sallah babu shakka wannan yaro ba rasta ya yi kokari ya yi jini duk inda ya kamata har sai da wannan abu ya kammala Allah ya albarka tarbiyyar da malam ya bayar ta yi amfani sosai dole malam ya yi farin ciki yawa mu kuma da malam ya ba mu kulawa mu ci gaba da kulawa da shi mu ma za mu ji daɗi kulawar mu ta yi amfani malam bismillah
a gida na yanzu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a bayan kamar yadda malaha ya faɗa wadda ke zan fara da maganar mala aliyu don ita ce ta kyafi damuna a mala aliyu karimi ne ka san ci wai mallah yashkurun nas la yashkurullah mala aliyu ya ce shi ba Kano aka haife shi ba amma ba garin da yake so ya zauna ya bude ido ya gani irin Kano saboda karamcin da aka yi masa amma wani ko yaki yake a garin su fa in ya zo garin ku ya zauna ya samu gurin zama sai dai ya zage ku to Allah ya samu daji abu na biyu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kaddara samuwar wannan masallaci a wannan unguwa domin duka abin da ya faru ya faru ne cikin ikon sa da falallarsa subhanahu wa ta'ala sannan kamar yadda malamin ya faɗa dole za mu gode wa mutane da dama wanda sun yi kokari wajen samar da wannan masallaci musamman Alhaji Usman Nuran wanda shi na nan gashi a zaune ya yi kokari don tun lokacin da ya zo ya ga masallacin nan a yadda yake bai bar gurin nan ba sai da ya ga masallacin ya zama haka sannan ko ajiya ya hidimta wa masallacin sannan yau ma yace kada a sai ruwa ko wani abu shi zai kawo duk wanda ka gani anan gurin to shine ya kawo shi to kuma akwai mutane da yawa irin sa muna roƙon Allah mu daukin sarki ya saka musu da gidan aljanna sannan muna godiya ga malaman mu da suka wato tarbiyantar da mu suka nuna mana yin wannan aiki aiki ne da yake da muhimmanci sannan kuma suka taimaka wajen zuwa a bude shi domin ganin fuskokin su kamar wato tsarkake abubuwan ne abinda nake nufi kamar nuna wani abu ne mai kyau da aka yi kuma guri ne da ya kamata a ce an raya shi duk wani wanda yake da ruhi na addini ya zama daga cikin mutanen da suke raya wannan masallaci kamar yadda malam ya ja mana ayoyi a cikin suratul tauba da suratul nur da wani guri makamanta haka to muna godiya ga malam a karan kansa da ya yi samu lokaci tare da dukkan commitment da yake da shi amma ya bayar da wannan lokacin dan ya zanto cewa an zo an fara sallah a cikin wannan masallaci muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi ya kuma sa aljanna makomarsa ya shiryar da zurriyarsa ya jikan iyayensa ya biya masa dukkan bukatunsa na duniya da lahira sannan muna godewa dukkan wanda ya halarci wannan guri wanda ya halarci wannan guri so daya ko so biyu dan waɗansu sun sha zuwa wasu sun sha su zo su gani su tafi dukkan su ma muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa wannan guri ya zama alkhairi ga wannan al'umma da kuma wato ga wannan al'umma da ke cikin wannan unguwa Allah ya sa wannan guri ya zama guri ne na alkhairi ba guri ne da zai haifar da wani abu kishi alkhairi ba Allah madaukin sarki ya sa abinda za a karanta anan amne da Allah madaukin sarki ya yarda da shi muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan gwagwarmaya gaba ɗaya Allah ya sa aljanna makom ɗan midiya da mahalarta da kowa duka muna gode musu Allah ya saka musu da alkhairi wannan shine karshen jawabi na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi wannan shine karshen wannan zamanin albarka kuma insha Allah za a kira sallah sannan malam ne ya ja mu sallah kamar yadda ya ja mu sallah magriba Allah madaukakin sarki to waye ne babu masallaci waye na dace an nan na ta to malam ya ce ai wala